الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي قبل تفسير منوتة رمضان شكرا دبو ديادة داري حدود 40 هدو hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2023 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisi na 15. Muna cikin suratul an'am, je mun tsaya karshen aya ta 103, yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 104, inda Ubangiji ta'ala yake cewa qad ja'akum basairu min rabbikum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace kad ja'akum basairu min rabbikum. Tabbas hujjoji sun zo muku daga wajen Ubangijinku. Faman absara, duk wanda yaga hujjan yayi imani, fali nafsihi, amfanin imanin zai koma wa kansa. Waman amiya, wanda ya makance bai ga hujjan ba, fa alaiha, bala'in zai koma wa kansa, wato idan bai yi imani ba. Wama ana alaikum bi hafiz, ni ban kasance mai kiyaye ayyukanku ba, wato ba an kiyaye ni bane, ba an aiko ni izo in kula da ayyukanku ba. Anan Ubangiji ta'ala yana gaya mana cewa duk hujjojin da ya kamata a kawo wanda za mu sa mutum ya yi imani da Allah, ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to Ubangiji ta'ala ya riga ya kawo su. Hujjoji na zahiri da na batini, ayoyin alqur'ani da dalilai na halittan Ubangiji subhanahu wataala da kuma mu'jizozi na annabawa, duk wanda wato ya gansu ya yi izina da su, ya yi imani da su, to wannan abun zai amfane shi ne. Duk hujjojin da alqur'ani suka zo da su, idan ka lura da su ka fahimta, suka zame maka hujja kai imani, to amfanin yana komawa kanka ne. Waman amiya, wanda ya makance, ma'ana bai ga hujjojin ba, bai yi imani ba, to sharrin yana komawa a kansa. Ubangiji subhanahu wataala bai aiko manzanninsa haka kawai babu dalilai ba, akwai hujjoji. Addinin Allah yana tafiya da hujja, yasa malamai idan suna da'awa da hujjoji suke da'awa, kuma wannan shi ake cewa ilmi. Al-ilmu ma'rifatul huda bi dalilihi ma zaka watta qalidu yastawiyani. To annabawan Allah sun zo da hujjoji don ayi imani, duk wanda ya imani don kansa, wanda bai yi ba ma yayi wa kansa, kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa cikin suratul Isra, yace faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dalla fa innama yadillu alaiha. Duk wanda ya shiriya, to ya shiriya ne don amfanin kansa, shi Allah ta'ala ba za ka amfanar da shi da wani abu ba. Wanda ya bata kuma, to ya jawo kansa masifa ne, ya bata don kansa. To Allah ta'ala yace wa man afsara, wato wanda ya ga hujja. Faman afsara, wato hujjoji ana ganin su da ido, kuma ana ganin su da basira, ko dai an nuna maka su bulo-bulo kamar mu'jiza, ka ganta kiri-kiri abinda al'adance bai zai yi ba, sai Allah ta'ala ya bayyana da shi a hannun annabi, ko kuma a aiko ayoyi, a saukar da ayoyi daga sama, annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta. Za ka ji lokacin da ake karantawa kuma basiranka za ta gaya maka cewa lalle wannan al'amarin daga Allah ne subhanahu wa ta'ala, kuma Allah ta'ala shine ficcancenta a bauta masa. Sannan idan mutum bai gansu ba, ko zai zama bai gansu da ido ba, ko bai gansu da zuciyarsa ba, ko duka guda biyu, wannan shine ake ce masa makaho kenan makahon zuci shi yasa nan wa man amiya wanda ya makance ai makancewan rashin ganin dalili ba makancewa ne rashin ganin abubuwa ba domin zaka sa mutum idon sa kolokolo yana gani amma kuma baya iya ganin gaskiya to zuciyarsa ne ta makance wannan kace zaka dora shi akan shari'a yana da wahala kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul hajj yace fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba wai idon mutum ne yake makanta ba zukatansa ne zuciya ne da yake cikin kiraza zukata da suke cikin kiraza su suke makanta wato zuciyar mutum sai ta zama ta makance ba za ta iya fahimtan gaskiya ba ba za ta iya gane gaskiya ba idan kana son ka zama mai wankekkiyar zuciya mai zuciya mai gani mai basira to ka dinga zuwa inda ake karatu inda ake karanta ayoyin alqur'ani ana fassarawa da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zaka kwakwalwanka za ta yi kyau kuma zuciyanka za ta yi kyau amma in baka zuwa inda ake karatu baka sauraron malamai to zuciyanka za ta makance ba za ka gane inda gaskiya take ba sai Allah ta'ala ce wa ma ana alaikum bi hafiz in manzon Allah sallama wato Allah ta'ala ya ce ba an aiko shi ne ya kiyaye wato ya kiyaye ayyukan bayi ba ba an aiko shi ne ya kiyaye ayyukan wato ainihin bayin Allah ba cewa wane yayi kaza za a bashi lada kaza wane bai yi kaza ba za a bashi lada kaza a'a ubangiji ta'ala ya aiko shi ne domin ya isar da sako amma muraqaba sanin me kowa yake yi wannan yana hannun ubangiji subhanahu wataala shine mai hisabi kuma shine mai sakayya sai Allah ta'ala ce wa kadhalika nusarriful ayat haka nan muke wato bayyanar da ayoyi muke bayanin ayoyi dalla dalla wanda za su sa mutum yayi imani wali yaqulu wanda kuma a ƙarshe kafure sai su ce darasta wannan ayoyin ka karanta su ne a littattafan da suka gabace ka Allah yana aiko ayoyi su ko suna cewa kufa yake a littattafan da suka gabace shi a Taurat da Injila Allah ta'ala ya ce wali nubayyinahu liqaumin ya'lamun muna bayanin ayoyin ne ga waɗanda suke masu sani masu ilimi waɗanda suke gane gaskiya Allah ta'ala ya ce haka muke bayyanar da ayoyi waɗanda suke wajarta mutum yayi imani wanda kuma a ƙarshe sai kuma ka ji musu kafure suna cewa ai wannan ya kofo ne a littattafan at-taura da injila ko karantar da shi aka yi a can wali yaqulu darasa wannan lamu yana cewa talamul aqiba wato a ƙarshe gashi dai mun aiko ayoyin amma a ƙarshe kuma za su zo su ce kofowa kai za su ce ka je ka karanto a wani waje ne kuma alhalin lamarin ba haka bane a cikin suratul furqan ubangiji ta'ala ce wa qala allazina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa anahu alayhi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura wa qalu asatirul awwalina iktatabaha fahiya tumla alayhi bukratan wa asila ubangiji ta'ala ya ce wadanda suka kafurta suna cewa wannan alqur'ani kirkiran sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasu mutane da man suka taimake shi yahudu da nasara shikenan yaje ya kirkire shi ya hada wannan littafin tare da kofowa daga wajen littafan su Allah ta'ala ya ce wannan sun zo da zalunci da ƙarya wannan kafurci ne kuma ƙarya ne manzo Allah sai sama bai kofo wannan littafin a wani wuri ba kuma ba wanda ya karantar da shi littafi ne daga Allah suka ce tatsuniyoyin mutanen farko ne yaje ya kofa a wasu littafai wanda ake masa shiftan su dare da rana ko kuma safe da yamma wato ake gaya masa yana rubutawa to kuma sun manta cewa manzo Allah sai sama bai iya rubutu ba bai iya karatu ba to taya za a yi ana gaya masa yana rubutawa manzo Allah sai ba ummi ne amma shi daraja ne a wajensa domin inda ya iya rubutu da karatu to da awar da suke cewa ya karanto ne a littattafai da suka gabace shi ko kuma ya kufo ne ko ana gaya masa yana rubutawa to da sai ya zabe musu hujja to amma bai iya rubutu bai iya karatu ba to ta yaya yaje karanto a taura ta yaya kuma ya iya wato ainihin kokowa tunda bai iya rubutu da karatu ba Allah ta'ala ya ce muna bayanin wa'annan ayoyin ne ga mutane wa'anda suke da sani su suke gane shari'a wadanda suka san gaskiya suke binta suka san barna kuma suke kaurace mata to ta yaya za a yi mutum ya san gaskiya shine idan dama gaskiyan yake nema idan yana da tsoron Allah to sai Allah ta'ala ya nuna masa gaskiya ya bi ta nuna masa barna kuma ya kauce mata amma idan dama ba gaskiyan kake nema ba to ai sanin gaskiya abu ne mai tsada sai in ka nema ubangiji ta'ala sai ya tsora ka akai kai sai ka hada da addu'a ma bayan ka nema din daga cikin addu'o'in manzon Allah sai sama akwai Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba wa la taj'alhu multabisan alaina ya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ne ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon nisantanta kar ka cakuɗa mana ƙarya da gaskiya mu kasa ganewa to kaga sai sai ka hada da addu'a sannan addu'an da manzon Allah sai yake yi wajen bude wato sallan sa na dire yana cewa Allahumma rabb jibril wa mika'ila wa israfila fatira as-samawati wal ardi anta taqumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi idhnik innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim yana cewa ya Allah ubangijin jibril da mika'il da israfil masanin gaibu da abun da yake na sarari shiryar da ni zuwa ga abun da aka yi sabani a cikin sa in gane inda gaskiyan take domin kai ne kake shiryar da wanda kaga dama zuwa ga gaskiya so da haka sai gaskiyan ma sai kai addu'a Allah ya dora ka akanta kuma ka nemi shiryar sannan sai Allah ta'ala ya dora ka akanta shi yasa duk mutumin da yake da tsoron Allah to shine mai gaggawan gane gaskiya wanda bai da tsoron Allah ƙarya da gaskiya suna cakuɗe masa sai ya kasa ganewa ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul anfal yana cewa ya allazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan ya kodan da kai imani idan kun ji tsoron Allah Allah zai sanya muku wato abin nan sikeli ma'auni da za ku dinga bambance ƙarya da gaskiya da shi so da haka kenan sai ka ji tsoron Allah sai Allah ta'ala ya baka wannan wato ma'auni da zaka gane wannan abu daidai ne wannan abu ba daidai bane wannan abu shiriya ne wannan abu bata ne wannan abu ƙarya ne wannan abu gaskiya ne akwai buƙatar tsoron Allah kafin Allah ya maka gamon ka tarka gane wannan amma idan mutum bai da tsoron Allah ko yana dulmi a cikin sabon Allah to ba zai iya gane irin waɗannan abubuwan ba shi yasa wani yake cewa ina rasul aqli maqsufun bi tawi hawan wa aqlu asil hawa yazdadu tanwira hasken hankali yana bishewa idan mutum yana bin son zuciyarsa ba zai iya gane gaskiya da hasken hankalinsa ba domin yana bin son zuciyarsa in ko yana saba wa son zuciyarsa to kullum yana ƙara samun haske a zuciyarsa na gane gaskiya shi yasa Imam Malik ya kalli Imam Shafi'i ya gane cewa dan baiwa ne sai ya ce masa arafi ka nuran fala tudfihu bil ma'siya naga kana da wani haske a tare da kai kar ka bishe wannan hasken da sabon Allah ka ji tsoron Allah don Allah ya ƙara nuna maka gaskiya ya tabbatar da kai akan wato ainihin gaskiya saboda haka masu tsoron Allah su suke gane wato ainihin gaskiya inda take sai don Allah ya nuna maka gaskiya kuma ya gafarta maka zanubanka kuma ubangiji ta'ala ma abocin falala ne mai girma Imam Malik yana cewa laysa al-ilmu bi kasratir riwaya innama al-ilmu nurun yad'uhu Allah fi qalbi man sha'a min ibadi ilimi ba wai yawan karatu bane ba yawan riwaya bane ka ruwaito wannan ka karanta wannan a ilimi wani haske ne Allah ta'ala yake sa shi a zuciyan wanda ya ga dama daga cikin bayinsa wato bayan ka karantan sai Allah ya sa maka haske a zuciyanka zaka iya gane daidai amma zaka yi ta karatu kai ta karatu in Allah bai sa maka wannan hasken ba ba zaka gane inda shiriyar take ba sai da bata da barna da bata da gaskiya duk sai su takuɗe maka ka kasa bambancewa amma Allah ya jefa maka wannan hasken saboda tsoron Allah to sai ka dinga gane wato abun da yake daidai da abun da wanda da abun da wato ainihin ba daidai ba saboda haka mu ji tsoron Allah mu nemi shiriya domin ubangiji ta'ala ya tsora mu wato ainihin akan shiriya sai Allah ta'ala ya ce
اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم وكيل
وبنجي تعالى ايته اتبي ما اوحي اليك من ربك kabi abun da aka yi maka wahayinsa daga wajen Ubangijinka wato shine alqur'ani la ilaha illa hu abun bauta da gaskiya Allah wa arid anil mushriki ka kawo da kai ga barin mushrikai wato karibu da su ka ci gaba da da'awarka Ubangiji ta'ala anan yana umurtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi wahayin da Allah ta'ala ya masa domin gaskiya ne babu shakka a cikin sa hujja ce daga wajen Ubangiji subhanahu wataala haka nan kowa ba zai samu shiriya ba sai ya bi alqur'ani alqur'ani shine yake shiryar da mutane izuwa ga tafarki madaidaici inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam saboda haka hanya madaidaici sai ka bi alqur'ani kafin ka same ta kitabullahi afdalu kulli ilmin bihi ajla wa ujla kullu zulmin wala abgi bihi badalan batatan walakin astazidu bihi ulum saboda haka ilimin mukan da Ubangiji ta'ala ya sa cikin alqur'ani su suke yaye duhun jahili su suke yaye duhu wanda yake nabata dan tabbas bi kan nan ma ko zai tsare na karan nan Ubangiji subhanahu wataala ya saukar da shiriya a cikin alqur'ani dukkan mai neman shiriya dai samu Allah ta'ala ya ce kabi abin da aka yi maka wahayi a gare shi daga wajen Ubangijinka la ilaha illa huwa babu wata da gaskiya sai Allah wato la ma'budu bi haqqin illa Allah ba abun bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wataala wannan kalman da sabinta ne aka aika manzoni aka saukar da littafai kai aka yaki ma tsakanin annabawa da mutanen su a tabbatar da kalman shahada ita ce la ilaha illallah kalman tauhidi wanda take tabbatar da Allah ta'ala shi kace ne ya cancanci a bauta masa duk wani abun bauta ba Allah ba to ana bauta masa ne a bisa barna Ubangiji ta'ala ce wa arid anil mushrikin ka kawo da kai ga barin mushrikai wato kai musu afwa idan sun maka abin da ba daidai ba ka kawo da kanka ka jure dukkan cutar da kai da suke yi kar ka damu har Allah ta'ala ya zo ya maka buɗe ya taimake ka a kansu to wannan lokacin da kafin a wajabta yaki ne faswa anhum wa qul salam lokacin da aka zauna a Makka ake zaune a Makka Ubangiji subhanahu wataala yana aba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri ne cewa duk cutar da kai da ake yi kar ka ce zaka rama eh kai hakuri ka kawo da kanka ka ce a zauna lafiya ba don komai ba saboda a lokacin karfin musulmi bai kai su fada da kafirin nan ba musulman yan kadan ne da a lokacin an ce da a zo ai fada idan da an kurmushe musulman ba gaba daya da yanzu musuluncin bai zo mana ba amma hikima na Ubangiji subhanahu wataala shine a lallaba abi a hankali har lokacin da za a samu karfi amma kafin a samu karfin kar a ce za a tada hankali kar a ce duk abun da aka yi sai an rama duk abun da aka yi mutane sai an rama a'a Allah ta'ala yana rarrashin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam cewa ya jure yayi hakuri ba abun da ba a masa ba wato ainihin a Makka an dauki tumbi na ainihin akuya da kashin da komai an zo an zuba masa a kansa sai yana sujjada a dakin Kaaba manzon sama yayi sujjada a Kaaba Abu Jahal yana kallon sa da shi da mutanen sa suna masa dariya ko tumbin rakumin nan na shekaran jiya wanda ainihin aka yanka ka san ba su ba sa cin wannan tumbin wanda akwai kashi a ciki Uqbatu ibn Abi Mu'ayyad yace ni ne shikenan sai je dauko zo ya zuba akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka manzala kuma ya jure wannan Abu Jahal ya mare shi bai rama ba sai Hamza ya zo ya rama masa tumbin musulunta ba daga baya kuma ya zama sababin wato ainihin musuluncin sa wani Uqbatu ibn Abi Mu'ayyad ya shaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake sujjada a dakin Kaaba yazo ya kama shi ya shake masa wuya har Abubakar yazo ya kwace shi yazo ya tunkude shi yace ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum za ku kashe mutumin da yake cewa Allah shine ubangiji na shine mahalicina alhalin yazo muku da hujjoji daga wajen ubangijinku shikenan ya ture Uqbatu ibn Abi Mu'ayyad manzo sama duk ya jure irin wayannan abubuwan kuma har ya zama sababin ma dole ya bar garin Makka ya koma Madina bai yaki kafirin Makka ba ana ce masa faswa anhum wa qul salam ka kawo da kai ka ce a zauna lafiya suka nemi su kashe shi sannan ya dawo garin Makka har ya dawo garin Makka ba dare shi aka yi manzo sai yana cikin tsoro da tashin hankali baya iya bacci sai an yi gadin sa wani lokacin har sai da Allah ya saukar da wallahu ya'simuka minan nas Allah zai kare ka daga sharrin mutane daga makircin mutane daga cutarwa mutane manzo sai ya ce to yanzu kowa ya koma gidansa ya je bacci Allah ta'ala ce zai kare ni bana bukatar mai gadi to haka manzo sai ya yi ta fama da wannan to amma Allah ta'ala ya bashi nasara a ƙarshe akan kafiran yace galba akan su a yakin Badar duk manya manya aka kashe su sannan aka sake yakin Ahzab nan ma aka zo aka tarwatsa su sannan har aka zo aka yi fatahu Makka manzo sai ya zo ya bude garin Makka da yaki ya rusa dukkan gumakan da suke jikin dakin Kaaba aka tarwatsa mutane mutane suka yi ta gudu manzo Allah ta sama ya mallaki garin Makka ya zama shine mai iko da wannan garin ita ma Makka ta zama wato ainihin daula ta musulunci wanda garin Makka yana karkashin ikon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga hakurin da aka yi ta ba manzon Allah ta sama har sai ya zama ya ci nasara kuma a ƙarshe to wannan ita ce ka'ida ta musulunci Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ina cewa wannan ka'idan har yanzu tana nan duk mutane da suke rayuwa a wani gari na kafurai waɗanda idan sun ce za su yi fada da su ba za su ci galba ba to su yi hakuri a dinga lallabawa ana addinin a haka har sai sun samu karfi kamar irin yadda manzo sai ya samu karfi lokacin da ya zo Madina to naka in yaki ne ma sai a gwabza yakin amma kafin wannan lokacin za a dinga lallabawa ne saboda abinda ake bukata shine daukakan addinin musulunci idan a duk abinda za ku yi idan bai zai daukaka addini ba to rashin yin sa yafi shi yasa daga cikin shurutan jihadi sharadi na karshe Allah ya tarattaba alal jihadi mafsadatun azamu min tarki kada ya zama in an yi jihadin kuma akwai barnan da za ta faru wanda yafi barin jihadin to in dai barnan da za ta faru in an yi jihadin yafi ma a bar yin jihadin to gara a bar yin jihadin yafi a lallaba a tafi da haka domin wani lokacin jihadin yana kaskantar da musulunci ne ba daukaka musulunci yake ba shi ko jihadi an shir'anta shi domin daukaka addinin Allah man qatala litakuna kalimatu llahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah inji manzo Allah sassama duk wanda ya yaki don kalmar Allah ta daukaka to wannan shine wanda ya yaki wato ainihin fi sabilillahi to shine Allah ta'ala anan yake ba manzo Allah sassama hakuri cewa ya rubu da su duk cutar da shi da suke yi amma fa a ƙarshe kuma da yayi karfi da shi da sahabbansa sai aka ba su izini su rama abin da ake musu uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir Allah ta'ala yace wadanda ake zalunta kafure suke zaluntan su to yanzu lokaci yayi da su rama an ba su izini su rama Allah ta'ala kuma zai taimake su da suka fara ramawan kuma sanda suka ci galba suka karya kafurai suka mallaki kasar larabawan gaba daya jaziratul arab saboda haka Allah ta'ala ya daukaka addinin sa ubangiji ta'ala yace walau sha Allah da Allah ta'ala ya ga dama ma ashraku da ba su yi wa Allah shirka ba wato duk wanda kaga yake kafirci Allah ta'ala ne ya bashi dama da ya nemi zai yi sai Allah ya bashi dama yayi kar ka dauka cewa kafirin duniya sun fi karfin Allah ne wallahi ba su fi karfin Allah ba da Allah ya ga dama ko shirkan ba su isa su yi ba da Allah ya ga dama ba su isa su cutar da musulmi ko ɗaya ba amma ubangiji ta'ala shi ne ya ba su dama suke yin wannan ma'ana da suka nemi su bata sai Allah ta'ala ya kyale su bata din amma akwai ranar kin dillanti shine ranar alkiyama inna rabbaka labil mirsad ubangijin ka yana nan a madakata to amma duk wani mai shugabanci a duniya akwai abin da ake yi ba da ganin daman sa ba saboda haka za a yi wani abu a mulkin sa ko a karkashin mulkin sa baya so ko bai isa ya hana ba amma Allah ta'ala in kaga an yi wani abu wanda baya so to shi ya ga dama ya kyale amma in bai ga dama ba to ba su isa su yi wannan abun ba ai ya kifar da mutanen annabi Lutu ya zai sama da alkariya ya kifar da ita a ƙasa shikenan luwadi ya kare ya halakar da adawa da iska ya halakar da samudawa da tsawa ya dulmuyar da fir'auna da jama'arsa a cikin kogi a sai dama kyale su yi abin da suka yi ta yi saboda haka daga baya kuma ubangiji ta'ala sai ya musu mummunan riko alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad ila madatil imad allati lam yuqlaq mithluha fil bilad وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين تقوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد Allah ta'ala ya halakar da su gaba daya kuma da azaba nau'i sannan kuma yace ubangijinka yana nan a madakata kuma yana jiran su idan an yi tashin alkiyama. Allah ta'ala ce walau sha Allahu da Allah ya ga dama ma ashraku da ba su isa su shirka ba wa ma ja'alnaka alaihim hafiza ba mu sanya ka ka zama mai kiyaye ayyukansu ba ka dinga kula da abin da suke yi wane yayi kaza yana da lada kaza wane yayi kafurci ko yayi munafurci ko ya aikata laifuka kaza yana da alhaki kaza ya rasulullahi wannan ba aikin ka bane aikin ubangiji ne subhanahu wataala ya sa mala'ikunsa kuma suna rubutawa kai dai an aiko ka ka zo ka isar da sako ne wama anta alaihim biwakil kuma kai ba wakilin su bane ka kula da al'amuran su wato ainihin na rayuwar duniya ko arzikin su ba a'a an aiko ka ne ka isar da sako wato shine manzonci ka isar da tauhidi da sunnarka abotawa Allah subhanahu wataala shi kadai kada a sanya masa wato ainihin abokin tarayya to dukkanin wayannan abubuwan aikin Allah ne subhanahu wataala saboda haka kenan anan in ka fahimci wannan shine kar ka dauka Allah ya gaza ne da ake barna a bayan kasa a'a kyalewayi inna Allah yumdi wala yuhmil ina jinkiri ne sai daga baya zai kama su wa kazalika akadhu rabbika idha akadha alqura wa hiya zalimatun inna akadahu alimun shadid yakan bar mutum yayi ta abin da ya ga dama a ƙarshe kuma ubangiji subhanahu wataala yazo ya kama shi saboda haka Allah ta'ala ya ga dama wato ainihin ya bar mutane su yi tabarnan su amma akwai hikiman da ta sa ya bari munna la yasalu amma yafalu wa hum yasalun Allah ta'ala ba a tambayansa dangane da abun da ya aikata mutane su ake tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce masa in alayka illa albalag ba komai bane akan ka sai isar da sako fa inna ma alayka albalag wa alaina alhisab a suratul ra'd Allah ta'ala ya ce kai isar da sako ne naka mu kuma mu ne masu hisabi to da ka duk abin da kake Allah ta'ala ne zai tambaye ka ranar alkiyama shi manzon Allah kuma ya riga ya sauke wajibinsa duk abin da ake bukata yayi ya gama kuma zai samu ladan da ake bawa wanda ya isar da sako ko wanda ya annabta ko wanda ya isar da manzonci amma ka amsa kira baka amsa ba kai abin da ya dace baka yi ba wannan tsakaninka da Allah Allah ne zai kama ka akan wannan sai ubangiji ta'ala ya ce
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون
Allah ya ce wala tasubbu allazina yad'una min dunillah karka zagi abinda suke bautawa ba Allah ba wato karka zagi guma kan kafurai mushrikai idan kai haka fa yasubbu Allah sai su zagi Allah adawan saboda ta'addanci da zalunci min ghairi ilmi ba tare da ilimi ba wato ba tare da sun san cewa Allah ta'ala shine kawai ya tantance a bauta masa ba kazalika zayyana li kulli ummatin haka muke kawatawa kowace al'umma amalahum aikinsu thumma ila rabbihim wato munanan ayyukansu ko kyawawa thumma ila rabbihim marji'uhum sannan makomansu zuwa ga ubangijinsu ne fa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun sai ya fadakar da su ya gaya musu abin da suka kasance suna aikatawa a duniya ya musu hisabi a kansa anan ubangiji subhanahu wataala yana gaya manzala sa sama da sauran mu'minai cewa kar su dinga zagin gumaka saboda kamar yadda Abdullah ibn Abbas ya ruwaito sabbin saukan wannan ayan mushrikai ne suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce masa latantahiyanna an sabbi alihatina aw la nahjuwanna rabbaka lalle ka daina zagin kuma kanmu ko kuma mu zagi ubangijinka to kaga wannan babban al'amari ne sai Allah ta'ala ce to a daina zagin kuma ka wannan shine malamai suka kafa ka'ida dar'ul mafasidi muqaddamu ala jalbil masali wato tun kuɗe barna ana gabatar da shi akan jawo amfani zagin gumaka shine aiban ta su yana da muhimmanci domin za a ji ana kyaman su ka dinga kacce-kacce da gunki yana da muhimmanci domin mutum zai gane cewa shirme ne ma gunkin a sai ba wani abu bane sai dawo ya bauta wa Allah ta'ala to amma idan ka zagi gunkin su kuma za su zagi Allah za su ci sai ka zagi abun bautan su kuma bari su zagi abun bautanka to sai Allah ta'ala ya hana yace kada ai haka kada ai haka wannan shine wato ka'idan dar'ul mafasidi kenan shi addinin musulunci an gina shi akan maslaha dawo amfani da kuma tunkuɗe cuta shekul islam ibnu taymiya cewa addinu mamnahu ala jalbil masalihi wa takthiriha wa dar'il mafasidi wa taqliliha wa ma'rifati khairil khairaini wa sharril sharraini liyuqaddama inda tazahumi khairul khairaini wa yudfa sharrul sharraini an gina addini akan jawo amfani da yawaita amfani an gina addini akan tunkuɗe cuta da kuma karanta cuta duk abinda zai cutar a ture shi ko a dan rage shi ya zama an rage masa tasiri da kuma sanin in alkhairai biyu ne ka san wannan yafi wannan to da in dai zaka yi ka gabatar da wanda yafi alkhairi in sharri ne guda biyu ka san wannan yafi sharri domin me domin ka gaba ka nisanci wanda yafi sharri in ya zama dole sai kai guda daya to saboda haka addini an gina shi akan haka to koda abinda zaka yi akwai maslaha a cikin sa amma in zai haifar da wata barna da tafi wannan maslahan to sai ka bar wannan abu manzon Allah sallama ya bai gina dakin Kaaba bai zaman Laraba ba su gina dakin Kaaba a yanda yake a zamanin Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ba ya rushe sai suka gina iya abinda suka iya ginawa saboda ba su da kuɗi na halal wanda zai gina musu dakin Kaaba gaba daya yasa suka bar wajen Hijr Ismail inda ake shiga ana sallah wajen indiroron nan shi ma dakin Kaaba ne ba su gine wajen ba don manzo Allah sama lokacin da Aisha ta nemi ta shiga dakin Kaaba ta yi sallah sai jawo hannunta ya ce shiga nan ki sallah nan ma dakin Kaaba ne sai ta ce ah to me yasa ba haɗe shi ba yace mutanen ki lokacin da za su gine dakin Kaaba ba su da kuɗi na halal da za su iya ginewa duka sai suka gina iya nan ba su gine nan ba to sai yace walaula qaumiki hadisu adin bil kufri la hadamtu al-ka'bata wa la banaytu ala qawmi ibrahim yace ba don mutanen ki ba su dade da shiga musulunci ba zan rusa Kaaba in gina ta a yanda take a zamanin annabi ibrahim to kaga sai bai haka ba domin me idan ya haka da aya canja dakin Kaaba ma wannan addini ne canja dakin Kaaba dakin Kaaba ma yanzu an canja shi ba a yanda yake ba to barnan da za ta biyo baya ta fi maslahan a gina dakin Kaaba a maida shi a yanda yake a da to kaga din wannan dole mai da'awa ya dinga lura da su idan zaka karantar da wani mustahabbi a masallacinka sai kaga in ka kawo shi za a rude a ta da hayaniya farillen da kake karantarwa ma hakika karban su ko a kawo tashin hankali ai fada to sai ka hakura kawai ka bi mutane a hankali ka karantar da su abinda suka yi imani da shi din mustahabbin kuma lokacin da suka sallama maka sai ka karantar da su su tabbaka shi ma ba tare da sun sani ba saka ne duk abun da zaka kawo wanda zai kawo tashin hankali a cikin al'umma ko ya kawo yaki kuma abun ba wajibi bane to sai ka hakura da shi ma domin ka zo ka kiyaye dinanin musulmi ka kiyaye ka kawo zaman lafiya a cikin al'umma wannan ita ce ka'idan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masali tun kude cuta ko kuma tashin hankali ko fitina ana gabatar da shi akan wato jawo ni amfani yasa ubangiji ta'ala ya hana a dinga ainihin aibanta gumaka ko a zage su saboda kafirai da su zagi wato ainihin ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce haka nan muka kawata wa kowace al'umma aikin su wato kowa aikin sa Allah ta'ala zai kawata masa shi sai ya dinga ganin sa mai kyau ne wanda yake ayyuka masu kyau yake da imani to sai ji imani abu ne mai kyau a zuciyarsa Allah ta'ala ya zayyana shi a cikin zuciyarsa wanda kuma yake kafirci sai dinga ganin kafircin abu ne mai kyau shedan ya kawata masa kafirci hakanan wanda yake kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle zai ji a ransa shi yana kan daidai kuma abun zai dinga burge shi to wanda yake kan bid'a ma haka zaka same shi shi ma shedan ya kawata masa bidiyoyin sa yana ganin cewa akan daidai yake saboda haka babu wani abu wanda wato ainihin zai abun nan zai bari saboda yana ganin shi akan daidai yake lada ma zai samu to wannan dukkanin sa aiki ne irin na shedan shi yake sa mutum munanan ayyuka ya dinga ganin kyawawa ne wanda kuma kyakkyawan aikin sa yake ganin kyakkyawa ne to Allah ta'ala ne ya taimake shi domin ya kara rikewa kada ainihin ya bar kyawawan ayyukan sa ubangiji subhanahu wataala ya bambance su yace afa man kana ala bayyinatin min rabbihi kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwaahum yanzu wadanda ubangiji subhanahu wataala ya dora su akan hujja duk abin da suke na addini akan dalili suke yanzu za su zama daidai da waɗanda aka kawata musu munanan ayyukan su suke ganin masu kyau ne suke bin son zuciyar su ba za su taba zama daidai ba kafirai da yan bidiya sune suke ganin abin da suke akan daidai suke kuma son zuciya suke bi mu'mine bayin Allah na gari ahlus sunna su kuma suna ganin cewa abinda suke a kansa lallai daidai ne kuma baka isa ka bambare su akai ba wannan ubangiji ta'ala ne ya kawata musu wannan a zuciyarsu domin su kara riko da addinin su saboda haka kowanne za ka ga kullu hizbi bima ladaihim farihum kowace jama'a suna murna da abinda suke a kansa ko da barna ne ko da kuma wato ainihin akan gaskiya suke yasa za ka ga kowanne jama'a suna alfahari da abinda suke a kansa to amma idan an je lahira Allah ta'ala zai hisabi a can shi yasa ce summa ila rabbihim marji'uhum فينبئهم بما كانوا يعملون sannan izuwa ga ubangiji subhanahu wataala ne makomansu Allah ta'ala zai ba su labarin abinda suka kasance suna aikatawa kuma ya musu hisabi akan sa idan alkhairi ne ka samu alkhairi in sharri ne kuma ka samu sharri hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna min alkaba'iri shatmur rajul walidayhi qalu kayfa yashtumur rajul walidayhi قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه يتينا لك من يلي ففكا من وانا الله تعالى يكي قونا متون دا سورانا الكيامة ما سوالا كاشي متون يزاجي إيا ينسى تيسا بيسوكا تيازاي متون يزاجي إيا ينسى يا رسول الله ما نا متون دا حنكال ينسى يزاجي إيا ينسى ما زال سمع آياتي تو عايزي زاجي إيا ينوانيني سيشي ما زاجي إيا ينسى واتوزي جاو إيا ينسى زاجي gini in ya zagi baban wannan wanda ya zagi babansa ya zagi mamar wannan shi ma zagi mamansa to da haka duk wanda kai wa ashar ya zage ka to ka zagi iyayenka domin kai ka jawo iyayenka zagi wannan yana daga cikin manya laifuffuka shi yasa manzo sun ce fala tasubbanna ahadan kar ka zage ko da mutum daya domin idan ka zage shi to zaka jawo kanka wato ainihin zagi to duk abinda in kai shi sharri zai jawo daga baya to kan yisance shi a bisa wannan ka'idan wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bighayri ilmi fa Allah ta'ala yati
wa asamu bihi da aymanihim la in ja'atuhum ayatun min nabiha qul innamal ayatu 'inda Allah وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون
بنجي تعالى وأقسموا بالله كافر سن رنس إذا الله جهد أيمانهم إياك وكان رنس وانس سكت لئن جاءتهم آية إذن آية تزوم سئتك موجزة وانا تكنون قسك يما زمان الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون بها للي داسي إيماني دهتا waye mayar musu safa ta zama zinari annabi salihu yana da taguwa abunan annabi musa yana da sanda suka yi ta lissafawa so su shi ma ya musu kaza ma suka rantsa da Allah cewa in ya musu za su yi imani Allah ta ce kul ka gaya musu innamal ayatu inda Allah to mujizozin ai daga wurin Allah suke ba daga wajen manzon Allah ne sasuwa ba shi yake iya kawo mujizan ba sai dai in Allah ta'ala ya kawo ta duk annabawa ba su da mujiza sai dai in Allah ya ba su ita wannan ko shi yake nuna lallai su manzannin Allah ne ba matsafa bane wa ma yushirukum wa yasanad da ku annaha idza ja Allah yu'minun cewa in ayan ta zo ba za su yi imani ba ma'ana anan in mun dauka da kafirai ake magana da suke rantsuwa cewa lallai idan an bayyana da mujiza za su yi imani shine Allah ta'ala yake gaya musu cewa to ba ku sani ba fa zai yi a zo da ayan kuma yanzu ba ku yi imani ba kuma wannan ta faru da yawa ko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce a riba musu wata biyu yana dan daren 14 a datsa shi aka zo manzo sama yayi addu'a Allah ya bashi wannan mu'jizan wata ya tsage biyu rabi ya fadi kan wannan dutsen rabi ya fadi kan wannan dutsen to amma ba sun yi imani ne a lokacin ba su yi ba sai suka ce a wannan rufa'ido ne a jira mutanen wajen Makka su fito na bayan garin Makka in sun gani to lalle wannan mu'jiza ne in ba su gani ba kuma to rufa'ido ne saboda rufa'ido dama na kusa ne ake rufe masa ido sai ga abun ga yanda yake amma na nesa bai zai gan shi haka ba shikenan washe gari aka yi ta shigowa gari don da aka tambaya sai ce ya gani don da aka tambaya lalle wata tare bai biyu wata tare bai biyu me suka ce suka ce haza sirrun mustami suka ce kai wannan wani kalar rufa ido ne mai zartewa wato wani kala ne daban kaga mai makon su imani wa in yaro ayatan yu'ridu wa yaqulu sirrun mustami to da ka in sun ga mu'jiza sai su bijire su ce wannan tsafi ne wanda yake mai zartewa to shi yasa Allah ta'ala ne yake to waye sanar da ku cewa idan aka saukar da ayan ba za ku bara su yi imani ba ma'ana ai ko an saukar da ayan ba lalle ku yi imani ba sai Allah ta'ala ya ga dama in kuma mu'mini ake wa magana wasu da bi cewa khidabun ne lil mu'minin cewa su mu'minin waye sanar da su cewa idan an saukar da wannan ayan da su yi imani ko bara su yi imani ba saboda suna kwadayin kafirin su yi imani ma'ana kar ku daga hankalinku don ba a saukar da wata mu'jiza wanda kafirai suke nema ba domin ko in an saukar da ita ba lalle ne su yi imani ba mu'jizozi nawa suka bayyana ba su yi imani ba alkur'ani kawai ya isa a yi imani babban mu'jiza ce wanda ta kai kowane kafiri ya yi imani da sababinta amma kuma ba su yi imani da sababin wato ainihin alkur'ani ba saboda haka kenan rantsuwan da suke yi suna rantsuwa ne na ta'annuti da taurin kai amma ba na neman shiriya ba ai inda shiriya suke nema bayanan manzon Allah ta sama kawai sun isa su shiryar da kai don Allah ta'ala ya dindina masa yanda yake bi a salon da'awansa da wa'azinsa yace wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle tabbas ya rasulullah kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici to shikenan sai duk wanda kaga bai shirya da baya son shiryar ne amma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba manzon sama hikima da fasaha da balaga wanda zai ganar da kai hanyar shiriya idan shiriyan kake nema sai Allah ta'ala ya ce
wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun
ubangiji ta'ala ya ce wa nuqallibu afidatahum zamu juya zukatansu wa absarahum da idanunsu kama lam yu'minu bihi awwal marra kamar yanda ba su yi imani da alqur'ani ba tun farko to yanzu ma ba za su yi imani da shi ba ko an saukar musu da mu'jiza wa nazaruhum mujalisu fi tuqyanihim a cikin batan su ya'mahuna suna fagauniya wato suna imuwa a cikin batan su ma'ana koda an saukar musu da wata aya da suke nema daga sama ba da su yi imani ba Allah zai jujjuya zukatan su ta yanda ba za su yi imani ba wannan kamar yadda ubangiji ta'ala ce wa law ruddu la adu limanuhu anhu wa innahum lakadhibun da za a dawo da su duniya da za su koma zuwa ga abin da aka hana sun lalle ƙarya suke yi wato ba mutane ne na Allah ba saboda haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sani ko an bayyanar da mu'jizan ba za su yi imani ba ai wayannan kamar wayanda suka je lahira ne da suka ga wuta suka ga azaba sai su ce a dawo da su duniya za su yi imani Allah ta'ala ya ce ko an dawo da su din ba za su yi imani ba saboda haka duk mai neman kakalin hujjoji da wata mu'jiza to dama ai ba shiriyan yake nema ba wanda yake neman shiriya bayanai yake so da dalilai shikenan sai ya karbi shiriya daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya ce walau annana nazzalna ilaihim
الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون
بنجي تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة da za mu saukar musu da mala'iku kamar yanda suka nema suka ce aiko mala'ika mana wa kallamahumul mauta kuma matattu suka taso da ransu suka yi musu magana suka ce musu ai abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne wato da za a taso musu da kakannin kakannin su wanda suka mutu su ce ku bi Muhammadu abinda ya zo da shi gaskiya ne wa hasharna alaihim kulli shay'in muka tayar musu kowane irin abu da suke bukata muka tattaro muka kawo musu kubulan suna gani kirikiri ma kanu li yu'minu ba da su iya imani ba illa an yasha Allah sai idan Allah ta'ala ya ga dama su yi imani sannan su yi walakinna aktharuhum yajhalun sai dai mafi yawancin su jahilai ne ba sa gane haka sai ubangiji ta lace liman sha'a minkum an yastaqim wama tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin wanda ya ga dama ya tabbata akan tafarki madaidaici ya lazimci wa Allah ta'ala da'a amma Allah ta'ala ya ce ba za ku ga daman ba sai Allah ya ga dama to da ka dukkanin mu muna karkashin ganin daman ubangiji subhanahu wataala idan Allah ta'ala ya ga dama ka karbi shiriya za ka karbe ta in bai ga dama kuma ba za ka karba ba to wannan shi yake nuna ba a alfahari da ita fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaka kar ku tsarkake zuci kar ku tsarkake kawunan ku Allah shi ya san masu tsoron Allah saboda haka duk abin da ka gane na gaskiya sai ka gode wa Allah cewa Allah ne ya shiryar da kai ba za ka dinga alfahari da wannan ba ubangiji subhanahu manzala kuma yana addu'a na cewa Allah alhamdulillahi allazi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah mun gode wa Allah da ya shiryar da mu da wannan ba mu kasance muna shiriya ba ba don Allah ta'ala ya shiryar da mu ba allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina wa anzila sakinatan alaina وثبت الاقدام الا لقينا والمشركون قد بغوا علينا وان ارادوا فتنه ابينا to da ka ba don Allah ya shirye mu ba ba za mu shiryu ba ba don ya kaddara mana yin sallah ba ba za mu yi sallah ba ba don ya kaddara mana yin azumi ba ba za mu yi azumi ba zakka ba za mu iya ba sai Allah ya kaddara mana sai ya ga dama to sai mu gode wa Allah ta'ala a bisa wannan shiriya da ya tsora mu akan ta ba wayon mu ba ba dabaran mu ba la haula wala quwwata illa billah ba ka da wani dabara na kaucewa sabon Allah ko karfi na yi wa Allah da'a sai da taimakon Allah to sai ka gode wa Allah akan wannan amma idan mutum yana jiji da kai yana jin cewa shi wani ne to Allah ta'ala zai iya jarraban sa domin ubangiji ta'ala yana jujjuya zukatan bayin sa hadisi ya inganta manzala ta sama yana cewa Allah subhanahu wataala yana jujjuya zukatan dan adam a tsakanin yatsunsa shi yasa manzala sama yake yawan addu'a Allahumma ya muqallibal qulubi sabbir kalbi ala dinik ya Allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciya na akan addininka allahumma ya musarrifal qulubi sarrif kalbi ila ta'atika ya Allah mai jujjuya zukata ka juyar da zuciya na zuwa ga maka da'a a sai sai Allah ya tabbatar da kai akan imani zaka tabbata sai ya jujjuya zuciyanka zuwa ga da'ar Allah subhanahu wataala sannan zaka iya juyawa to kenan sai ka gode wa Allah ta'ala da ya shiryar da kai ya ganar da kai addinin musulunci ya tsora ka akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na gani zamu tsaya nan insha Allah saboda mun yi babban bako zamu gabatar da shi insha Allah sauran mintunan da ya rage mana domin jawaban sa su shiga cikin kasafi muna tare da shugaba Sheikh Abdullahi Balalau shugaban jama'atu zatul bidawi kamati sunna na kasa gaba daya ya kawo mana ziyara insha Allah domin ya sa albarka ya dan mana kalmomi na nasiha ya nuna goyon bayansa da farin cikinsa ga wannan majalisi mai albarka da muke yi muna yi wa Sheikh Maraba barka da zuwa kuma da shi da abokanin wato ainihin tafiyansa duk da ban san su ayo okay to akwai shugaba na kungiya na jaha Alai Sabo Magaji muna tare da shi sannan kuma ga Alaramma ba Alaramma Nasiru Gwandu daga birnin Kebbi ko daga Kebbi kai za a ce muna tare da shi da kuma sakatare na kungiya na jaha Alhaji Ibrahim Alhaji Usman Ibrahim shi ma muna tare da shi muna maraba da zuwan ku gaba daya ubangiji ta'ala ya saka da alkhairi a bisa wannan zumunci saboda haka zamu bada dama ga shi shugaba Sheikh Abdullahi Balalau insha Allah ya zo yayi kalmomi falyatafaddal mashkuran wa ma'jura bismillah
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن والاهم باحسان الى الدين اما بعد ان مسلمي نا wannan majalisa babban majalisa na babban malamin mu Sheikh Abubakar Mukhtar ina mana gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu shakka dole mu ƙara godewa Allah subhanahu wata'ala da ya azurta mu da irin wannan majalisa da ake karantar da al'umma alqur'ani da kuma sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Abubakar Mukhtar, muna maka addu'a, Allah shi ƙara maka jagora ya ƙara sanya albarka cikin wannan karantarwa. Babu shakka kowanne daga cikin mu ya kamata ya ƙara godiya daga Allah subhanahu wata'ala da ya haska mishi wannan karantarwa na alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda yayi ta karantowa wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, ba mu kasance shiryayyu karkashin wannan tafiya na alqur'ani da sunna ba in ba don Allah ya mana wannan azkin haka ba. Allah muna gode maka. Saboda haka babban abinda zai zamanto kalubale gare mu shine kokarin aiki da wannan karantarwa mai albarka. Kowanne mu ya iya kokari ya ga babban riban da yake samu daga wannan majalisa da yake samun karatu, to yayi kokari in ya koma gida ya zama yana da bambanci da waɗanda ba a irin wannan majalisa suka samu tarbiyya ba. Tarbiyyar mu ya zamanto ya ƙara inganta, amanan mu ya zamanto ya ƙara inganta, gaskiyar mu ya zamanto ya ƙara inganta. Idan muka yi haka sai Allah madaukakin sarki ya ƙara sanya mana albarka mai yawa. Da zurin tafsiri nake karanta mana wasu ayoyi muna sattu ma'arij, inda Allah madaukakin sarki ya san ɗabi'a da halaye na ɗan adam. Shi yasa ya ce innal insana khuliqa halu'a.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات
to ga shi kalaran ma. Saboda haka ba so nake in karanto mana ayoyin duka in fassara ba. Dabi'a ne na dan adam du'a idza masahu sharru jazua wa idza masahu alkhairu manua. Dabi'a ne na dan adam da Allah ya halice shi da irin wannan dabi'a da irin wannan halaye. Amma in an ce dan adam da musulmi da wanda ba musulmi ba duk ya shiga. Amma sai Allah ya bambance musulmi da waɗanda ba musulmi ba, ya ƙara bambance waɗanda suke bin alqur'ani da sunna da kuma yan bid'a. Wayannan miyagun ɗabi'u da wayannan halaye na ɗan adam, ɗan adam na canjawa ya zamanto mutumin kirki, ga halinsa ga ɗabi'arsa amma sai ya zamanto alqur'ani da sunna sun canja shi sun ƙara mai da shi mutumin kirki idan ya zamanto ba haka yake ba to sai kaga dabi'a irin dan adam ya tasirantu da shi a duk halin da ya samu kansa mai yawan kuka ne dan adam mai yawan ainihin wato handama ne da baba kire da son kai shi yasa Allah ya ce innal insana la yatgha ar'ahu sa
innal insana la yatghi ar'ahu sagne
Allah ya ba mu labarin cewa dan adam idan ya samu dukiya na dagawa yana girman kai amma waye baya irin wannan sai wanda qur'ani ya shige shi sunna ya shige shi ko da ya samu mulki ko ya da ya samu dukiya in dai yana irin wannan majalisa zaka ga yana samun nutsuwa yana samun ainihin wato karantarwa tana ƙara yin tasiri saboda haka abinda nake son jawo hankalin mu shine daliban wannan majalisa su zamanto suna da bambanci da daliban suke ainihin wato fitowa ba tarbiyyar sai zamanto akwai bambanci saboda haka dan adam kullun in yaji wa'azi in yaji karantarwa ba karantar wannan na tasiri ana gani a ƙasa a ga halayen sa ya canza likita na cutar da ke damun ka sai auna sai baka magani amma babu likitan da zai baka magani ciwon girman kai ba likitan da zai baka magani abu da shi ba wannan babu kana mutum ne da jami'a gun dari wani ma yana da dani yana da niyyar ta'addanci wani yana da niyyar wani abu na sabawa Allah amma da ya ji wa'azi wa'azin ya yi tasiri sai kaga ya canja ya zama mutum mutumin kirki akwai wato qadi Abubakar Muhammad dan Abdul Qadir ko Abdul Baqi in ban manta ba yana cikin wasu matasa da na hikayanto cikin hikayar da na karanta dazu mai tasiri wanda ke nuna gaskiyar mutum da tsayawarsa da canjawarsa da rikon amanarsa a garin Makka ya sha yunwa ya zaga ko ina yana cikin wahala amma sai tsinci kaya ko jaka da ke dauke da gwaragwalai a ciki da kuɗi mai yawa mai wannan gol mai wannan kudin yana ciki yana cewa duk wanda ya ga kudin nan kuma ya gane jakata zan bashi kyauta na dinari 500 yawa wannan bawan Allah sai ya tsinta sai ya kawo mishi yana kawo mishi ya mika mishi sai ya karba yayi godiya sai ya ce to sai ce a ni dan Makka amma ka ba a tsintuwa a ɗauka mutum ya rike amma akwai ɗan Najeriya da ke tafiya daga Najeriya har ma a bashi sa'a na yin tsintuwa a Makka kaga bai sani ba ko amma ɗalibin da ya fito wannan wuri ya karanci cewa Makka idan mutum ma ya je ya yi niyyar ya saba wa Allah niyya kawai laifi ne Qur'ani ya ce wa man yurid fihi bil hadin
bi zulmin nudzikuhu min adhabin alim
kenan ɗalibin irin wannan majalisa ya san idan ya je Makka yayin niyyar sabon Allah ma niyya kawai laifi ne amma anan in kai niyyar sabon Allah sai ka fasa sai a baka lada amma a can in kai niyya baka yi ba Makka laifi don a nuna maka martaba da darajar wannan wuri sai ce na yi tsintuwa Allah ya umarce mu in an yi tsintuwa ta harshen manzon Allah a yi cigiya a ba mai shi ba ni bukatar sai ka ba ni wani tukuci yayi ba shi tukuci yake karban tukuci wannan bawan Allah a lokacin yana jin yunwa a juhunsa babu kokobo gashi matashi ya hakura don yi wa Allah da'a saboda ya samu karantarwa ya samu wato ya kwankwaɗi sunna to sai kaddara ta kaddara ya yi tafiya yana zuwa ya hau jirgi sai aka samu ainihin wato hatsari jirgi ya fashe wasu suka mutu shi ya tsira Allah ya tsira da shi akan falanki na jirgi sai gashi zuwa bakin gaba na wani wuri tsibiri da bai san ko ina yake ba amma Allah ya kaddara ya fito kasa ne da musulmai ke rayuwa a wurin. Ko da yazo ya samu masallaci ya zauna kwana daya biyu a sai ma da cin alkur'ani. Mutanen garin suka ji dadi suka ga ya kamata a matsayin shi na ma da cin alkur'ani ya koya wa ƴaƴan su karatun alkur'ani. Yace ba ma alkur'anin kawai ba na iya rubutu na arabiya zan koya musu. Aka sanya mishi albashi yana samu. Shi yanzu ya tsira kuma ya gode Allah ya zo tudun na tsira. Daga nan sai suka dauki wata ƴa mareniya aka ce bari mu aurar maka da ita. Saboda ubanta mutumin kirki. Amma ya rasu. Wannan ƴa da ya aura ana bukin aure shi abin da yake yi yana kallon wuyanta. Saboda gold din da ta saka a lokacin yayi kama da gold din nan da ya tsinta a Makka. Da ya ƙara sa ido ya kalla ya ƙara kallo sai gano cewa lalle wannan gold din sai ya fashe da kuka. Mutane suna mamaki ba matan yake kallo ba amma gold din da ke wuyanta. Suka ce me yake faruwa? Sai ya ce wallahi wannan gold din da ke wuyan wannan mata da na aura yayi min kama da gold din da na tsinta a Makka lokaci kaza. Wani bawan Allah ya zo yana cigiya na dauko na bashi ya bani tukuci da kikar ba. Mutanen gari suka dinga kabbara suna Allahu Akbar Allahu Akbar. Ashe kai ne ashe kai ne. Ai uban wannan yarinya ya rasu. Kafin ya rasu addu'a da yake yi ya Allah ka bani wanda zai aure yata ko da bana raye irin wannan matashin da na gani mai gaskiya mai amana a garin Makka. Sai gashi nan Allah ya kawo shi ya zo ya auri wannan ya. Kenan idan ka zama mai gaskiya ka zamanto mai amana aka karanta da kai abinda Allah ya kaddara maka zaka samu sai ka samu. Wannan bawan Allah ya auri yarinya. Allah ya azurta su da samun ƴaƴa har guda biyu. ƴaƴan nan guda biyu suka girma sai Allah ya kaddara rayuwar wannan matan ya zo karshe sai mutu a gidansa. Ubantan nan mai dukiya ne ya gaji ta gaji dukiyar da ubantan ya bari. Sannan shi kuma zai gaji wani abu daga dukiyarta. Bayan lokaci ƴaƴan nan da ya zamanto sun aura sun haifa sai ya zamanto kuma ƴaƴan sun yi gado Allah madaukakin sarki ya kaddara matan tara su. Da tara su sai ya zamanto shi ya gaje ta tare da ƴaƴansa. Bayan wani lokaci ƴaƴan kuma Allah ya kaddara rayuwar su. Karshe dukiyarta da gulagulan da dukiyar ya sake dawowa zuwa gare shi yana bada labari duk dukiyar da ya mallaka a Makka a lokacin ya komo gida ya zama sanadiyan dukiyar nan da ƴar nan ta gada a wurin babanta shi ko ya gaji matarsa ya kuma gaji ƴaƴansa. Kenan idan Allah madaukakin sarki ya kaddara maka zaka samu abu sai ka samu. Idan Allah subhanahu wataala ya kasance ya kaddara maka zaka samu wani alkhairi in kai hakuri sai ka same shi ta hanyar halal ba tare da an tambaye ka ta hanyar haramun ta hanyar hanyar da bai dace ba ka tara shi. Yan uwa sakon da nake son isar mana shine Qur'ani ya yaba wa bayin Allah wallazina hum li amanatihim wa ahadihim ra'un. Suna kiyaye amanoni suna kiyaye alƙawura suna zamantowa mutanen kirki hakan baya samuwa sai mun samu makaranta irin wannan an karantar da mu. Sheikh muna maka addu'a Allah ya saka maka da alkhairi.
Amin.
Irin daliban da ake yayewa daga wannan makaranta Allah kadai san iyakansu. Ya ku bayin Allah cin nasarar da malam zai yi shine a lokacin da karatun da ya karantar a dauka ayi kara ayi ainihin wato amfani da shi ya zamanto ana amfani da karantarwa sai shi ma ya samu lada. Kullum muna karantawa al-alim wal muta'allimu sharikani fil khair. Da malami da mai neman ilimi suna tarayya da cikin lada. Ina fata Allah ya bada ladan wannan karatu da ake mana. Allah ya sa mu amfana mu yi amfani da abin da ake karantar da mu. Allah subhanahu wataala ya sanya wannan wata mai albarka da muke ciki ya zamanto mun kasance cikin yantantu da ake yantawa a wannan wata. Allah ya ba mu ladan wa Ramadan. Allah subhanahu wataala ya sa mu gama lafiya ya maimaita mana maimaitawa mai yawa. A wannan lokaci lokaci ne da ake ƙara kira ga ƴan uwa mawadata su ƙara tallafawa da taimakawa ga talakawa saboda kun ga irin zafin da ake ciki. Ba kowa ke yin sana'a har ya tashi ya zamanto yayi abin da ya kamata don ya samu bude baki ba. Amma wanda Allah ya bashi hali ya zamanto ya tausaya. Sannan kuma Allah subhanahu wataala yana son a kyautata a kyautata a kyautata in an kyautata sai Allah madaukakin sarki ya bada kyakkyawan sakamako. Sannan Ramadan idan ya wuce, ana gane alamar cewa Ramadan da ya gabata kayi ibada, alamar Allah ya katsi ibadarka shine ka biyo bayan Ramadan da kyawawan ayyuka. Sabon manzon Allah ɗan Ramadan ya wuce, sukan yi addu'a har wata shida cewa Allah ka karba mana ibadan da muka yi a watan Ramadan. Bayan wata shida kuma su yi addu'a, Allah ka nuna mana Ramadan na gaba. Saboda haka ya kamata mu dage, mu san cewa ba kowa yake iya samun ganin wannan wata mai albarka ba. Kada mu je mu yi ta bacci bayan an tashi daga tasiri, kuma a yi ta ƙoƙarin sallan dare, sannan a yi ta ƙoƙarin karatun Alƙur'ani mai girma, sannan a yi ta roƙon Allah ya karɓa, domin duk yadda ka yi ibadan kuma kada ka ɗauka cewa garanti ne an karɓa. Bayan Allah na ƙwarai, Allah maɗaukakin sarki na gwada mana a cikin Alƙur'ani, kullum idan sun yi abin da suka yi na ibada har yanzu wa ƙulubuhum wajila.
Wallazina yuduna ma atau wa ƙulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un.
Kullum bayan Allah na ƙwarai suna yin ibada, su ɗauki dukiya su bayar saboda Allah, su yi addini irin yadda Allah ya umarce su, amma har yanzu wa ƙulubuhum wajila, zukatansu a tsorace yake, shin Allah ya karɓa ko bai karɓa ba? Saboda shi Allah rarrashin sa ake yi, ba ka da garanti. Amma idan ka tsaya kai abin da ya kamata, kai har a cikin zuciyarka da jikinka, za ka riƙa ganin cewa alamar Allah ya karɓi wannan addu'a, ya karɓi wannan ibada. Ya Allah ka tausaya mana, Allah ka karɓa mana abin da muke na ibada a wannan wata da wajen wannan wata. Allah subhanahu wa ta'ala shi wani jagora a madadin shi shugaba na ƙungiya na jiha da sakatare da sauran al'umma mu baki ɗaya. Muna ƙara yin murna da farin ciki da irin haɗin kai da malam ke bayarwa a cikin irin wannan tafiya tamu, tafiya ce dama ta ahlus sunna wal jama'a. Duk inda ahlus sunna suke a duniya, alamar su ɗaya ake ganewa, alamar bin Alƙur'ani da sunna. Idan ka tafi ƙasar Amerika, muna da wata ƙungiya ana kiranta Ibadur Rahman, ƙungiya ce ta ahlus sunna wal jama'a. Idan ka tafi Turai, in ka je Ingila, in ka je Hamburg Germany, muna da wata ƙungiya da ake kira Sautu Sunna, su ma ahlus sunna ne wal jama'a. In ka je Niger, za ka samu akwai ƙungiya ya da ake ce Kitabu wa Sunna, akwai ahlus sunna wal jama'a. In ka ce gane haka, amma duk gaba daya alamunmu da ake ganewa shine bin Alƙur'ani da sunna. Sunnan baya canjawa, duk yanda ka je za ka samu karantarwa iri ɗaya ne. Amma bid'a, duk ƙasan da ka je da irin bid'an da ake daban-daban. Saboda haka ya ku ahlus sunna, ku gode wa Allah da Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da samun bin Alƙur'ani da sunna. Allah ka karɓi rayuwarmu ƙarƙashin Alƙur'ani da sunna, ka sanya mana albarka. Allah ka bana jagora. Malam, muna godiya ƙwarai da gaske da irin wannan ainihin wato haɗin kai da ake badawa, kuma Allah shi ba mu lada baki ɗaya. Alhamdulillah, subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shugaba Sheikh Abdullahi Balalo, mun gode Allah ya saka da alkhairi a bisa wayannan kalmomi masu tsada na nasiha, kuma mun gode da zumunci da aka yi mana da kuma karfafa gwiwa a bisa wannan majalisi. Allah ya saka da alkhairi, kuma dama duk shekara kakan kawo mana ziyara, kuma muna jin daɗin ziyaran. Allah ya saka da alkhairi, Ubangiji ta'ala ya yi jagoranci, kuma Allah ya kare ka da karewansa. To insha Allah, masu tambayoyi da su hakuri, yau gobe zan ba da lokaci sai mu yi tambayoyin yau da na gobe duka. Za mu nemi shi Alaramma Nasiru Gwandu, insha Allah ya rufe mana da addu'a. Falatafabbal.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna abiduka banu abidika banu imaik, نوافينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وزدنا فيه من النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.